Sashen Hausar Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfili Hashim Gumel tare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis. Ga watan Oktoba na shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Sarfilu, Amurka ta yanke shawarar cewa ba Isra'ila ce ke da alhakin fashewar da ta auka a wani asibitin Gaza wadda ta halaka ɗaruruwan mutane ba. Zanga-zanga ta barke a fadin kasashen gabas ta tsakiya a jiya Laraba da zumar nuna adawa ga Isra'ila da babbar kawarta Amurka bayan harin da ya halaka ɗaruruwan 'yan Falastinu a wani asibiti da ke Gaza. Sannan wasu sojojin taron dangi da ke Iraki sun samu 'yan raunuka a wasu jerin hare-haren jirage mara matuka da aka kai cikin sa'o'i 24 da suka gabata a sansanonin sojin Amurka a Iraki.
To kanin labarin duniya kenan. Cikin shirin za a yi cewa biyo bayan fama da rashin tsaro a wasu yankunan arewacin Najeriya, gwamnonin arewa maso yamma sun fara tashi tsaye.
Muka shiri kuma koninmu ya ɗau ɗamara yadda Ubangiji na yaƙi da waɗannan mutane marasa tausayi wanda ba su da imani a zukatansu.
Idan muka duba batun tattalin arzikin Najeriya kuwa za a ji cewa
farashin kayayyaki a Najeriya ya karu a karo na tara a jere a watan Satumba daga karuwar da ya yi tuni zuwa kashi 25.8 cikin ɗari.
To Allah ya kyauta, daga nan Alheri Grace Abdu za ta shigo mana da shirin ta na domin iyali, amma fa sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum alaikum da fatan kun waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. Amurka ta kai ka yanke shawarar cewa ba Isra'ila ce take da alhakin fashewar da ta auku a wani asibitin Gaza wadda ta halaka ɗaruruwan mutane ba. Nan da nan faifayen bidiyon fashewar ta daren Talata a asibitin Al-Ahli da ke Gaza ya yaɗu a kafafen talabijin da kafafen sada zumunta, lamarin da ya tada hankali da zanga-zanga a ƙasashe a yankin. Sai dai kuma jami'an Amurka sun ce bayan sun yi nazari sosai na bayanan da suka jibanci lamarin, kamar bidiyon da aka ɗauka ta sama da kuma hotunan al'amarin sun nuna cewa babu yadda za a yi hari ta sama daga Isra'ila ya zama sanadi. Gwamnatin Amurka ta kula cewa ba Isra'ila bace sanadi, a cewar mai magana da yawun majalisar tsaron Amurka Adrian Watson cikin wata sanarwa da VOA ta samu da daren jiya Laraba. Bayanan sirrin sun nuna cewa wasu 'yan bindigan Falastinu a zirin Gaza sun yi imani cewa tayu wani makamin roka da ya kauce saiti ko kuma wani harin makami mai linzami da kungiyar mayakan Hamas ya yi sanadi a cewar ta. Suna cewa kungiyar jihadin musulunci da Falastinu ce ta kai harin, a cewar ɗaya daga cikin mayakan, kamar yadda fasarar ta dakarun tsaron Isra'ila ko IDF suka bayar ta nuna. A wani labari mai alaka da wannan kuma, zanga-zanga ta barke a fadin kasashen gabas ta tsakiya a jiya Laraba da zumar nuna adawa da Isra'ila da babbar kawarta Amurka bayan harin da ya halaka ɗaruruwan 'yan Falastinu a wani asibitin da ke Gaza, harin da ya fi kowanne muni a rikicin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas. Dakarun Isra'ila sun kashe wasu matasan Falastinu biyu a kusa da Ramala a yammacin kogin Jordan a yayin zanga-zangar da aka yi sakamakon wata fashewar a asibitin Gaza, a cewar jami'an Falastinu. Wani rahoton ɗan jaridan ƙasar Lebanon Al-Jadid ya hasko jami'an tsaro a Lebanon suna harbin masu zanga-zangar da ke jefe-jefe daura da ofishin jakadancin Amurka a arewacin Beirut da kuma barkono mai sa hawaye da feshin ruwa. Bayan dawowarci daga wata gajeriyar ziyarar da ya kai Tel Aviv, shugaban Amurka Joe Biden ya ce ya samu tattaunawa mai ma'ana da shugabannin Isra'ila, wato da shugabannin Isra'ila, yayin da suke ci gaba da kai hare-haren da tuni suka laƙume sama da rayukan mutane 3,000 a zirin Gaza a matsayin martani ga harin bazata da Hamas ta kai da yayi sanadin rasa rayukan mutane 1,400 a ranar 7 ga watan Oktoba. Na fito fili a tattaunawa ta da mutanen Isra'ila, abin da ya faɗa wa manema labarai kenan a jirgin saman fadar shugaban ƙasa da ake kira Air Force One a yayin dawowarsa Washington. Biden ya ce ko da yake Isra'ilawa sun cutu sosai, suna da damar sauƙaƙawa fararen hula mazauna Gaza matsatsin rayuwar da suke ciki a halin haula'i waɗanda ba su da wurin zuwa. Ya ƙara cewa abin da ya kamata ƙasar ta yi kenan. Yayin da sakataren harkokin wajen gwamnatinsa Anthony Blinken ya zagaya yankin domin neman goyon baya don samar da kayan agajin abin kai, Biden ya ce Masar ta amince ta sake buɗe kan iyakar Rafa da Gaza domin shigo da wasu manyan motoci 20 dauke da kayan abincin agaji da za a tallafa wa 'yan Gaza wanda ake sa ran kungiyoyin da ke karkashin Majalisar Dinkin Duniya za su kula da rabonsa. Ya yi gargaɗin cewa idan Hamas ta hana shigar da kayan ko kuma ta hana rabonsu to za a daina. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To in an jima kaɗan Aisha ta sake da labarai kafin nan alamu na nuni da cewa an fara haɗa sinadarin maganin matsalar tsaro a arewacin Najeriya bayan da gwamnatin jihar Sokoto ta kaddamar da wani kwamiti wanda zai bayar da shawarar yadda za a kafa rundunar samar da tsaron al'umma. Kwanaki kalilan bayan da gwamnatin jihar Katsina ta kaddamar da irin wannan runduna. Daga Sokoto Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoton.
Sun ka samu nauta garuwa ne sun ka kama bugu da ɗakuna da sun ka kakkashe mai gida na su halbe ka ciki.
Ƙorinin shiga-shiga halin ashe an halba su kuma saura sun cire. Duk gaba baki za su yi ba ni samu Allah ce mukan na heto sai ni cire.
Irin yadda 'yan Najeriya ke kokawa kenan akan matsalar rashin tsaro da ke addabar yankunansu tsawon shekaru da dama duk da matakan da mahukunta ke cewa suna ɗauka. Wani mataki mai iya karfafa gwiwa da gwamnatocin arewa maso yamma suka so madauka yanzu shine na kafa rundunar samar da tsaro ga al'umma. Gwamnatin jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya ta bi sawun jihar Katsina inda ta kaddamar da kwamiti da zai bayar da shawara akan yadda za a samar da irin wannan runduna ta tsaron al'umma. Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu Sokoto shine ya kaddamar da kwamitin.
Shiri ne wanda mu gwamnoni da abin ya shahuwa muka yi kudurin cewa za mu yi wannan runduna mu tabbatar da cewa mun yi amfani da jama'anmu da wasu kungiyoyi mun kare al'ummarmu wacin dukiyarsu da kuma rayukansu. Abinda amma ananan idan aka samu tsaro a zamfara wannan 'yan ta'adda za su gudu su yi Sokoto. Idan aka zo aka samu kariya a Sokoto za su koma Kebbi. Idan aka kore su Kebbi suna iya komawa Naija. Idan aka taɓa su za su iya shigowa Kaduna. A bisa ga haka ne muka shiri kuma koninmu ya ɗau ɗamara da yadda Ubangiji na yaƙi da waɗannan mutane marasa tausayi wanda ba su da imani a zukatansu.
Wannan lamarin dai masana lamuran tsaro na ganin wani kyakkyawan yunkuri ne wanda kan iya ƙarfafa gwiwar jami'an tsaro waɗanda su ma sun soma nuna bajinta a wasu wurare kamar yadda suka hallaka 'yan bindiga a makon jiya a jihohin Kebbi da Zamfara. Dr. Yahuza Ahmad Getso masanin tsaro ne a Najeriya.
Yar manuniya ce take nunawa cewar lalle gwamnonin sun tashi tsaye kuma wannan ya zama kalubale ga sauran jami'an tsaro na gwamnatocin tarayya wanda suka haɗa da 'yan sanda da sojoji domin in mun duba sojoji sun yi wa waɗannan 'yan ta'adda ta'annati mai yawa a tsakanin jihohin Niger da Kebbi da jihar Zamfara. Kuma abun ƙarfafa gwiwa ne wanda 'yan Najeriya suna ƙara yabawa jami'an tsaro duk da yake jami'an tsaron suna yin aiki a cikin wani yanayi wanda yake mawuyaci.
Baya ga jihar Katsina da ta kaddamar da rundunar da jihar Sokoto da ta kaddamar da kwamiti da zai samar da rundunar, ita ma jihar Zamfara ta yi nisa ga shirye-shiryen samar da rundunar.
Lallai ya zama akwai yawan tuntuɓa tsakanin su waɗannan matasa da ake horarwa da kuma tsakanin gwamnatocin da kuma bin kadi da didigi.
Wannan lamarin da ya iya cewa ya zo lokacin da jama'a ke ɗauken zuwansa musamman duba da kalaman da shugaban kwamitin na Sokoto Kanal Garba Moyi Isa mai ritaya ya furta.
Kwamitin da gwamna ya ce ko duk kudin Sokoto za su kare zai tabbatar an samu tsaro, domin kuma ko duk Sokoto za ta hito mu dauke ta aiki don a samu tsaro za mu dauke ta muddin akwai abin kula da ita.
Wannan matakin dai da yawa al'ummomin da ke yankunan da abin ya shafa sun yi fatar ganin an yi da gaske kuma an samu nasarar samar da tsaron. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Tuwa gaida Muhammad Nasir har yanzu da kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Wasu sojojin taron dangi da ke Iraki sun samu 'yan raunuka a wasu jerin har-haren jirage mara matuka da aka kai cikin sa'o'i 24 da suka gabata a sansanonin sojin Amurka a Iraki, yayin da rikicin da ake yi a yankin ya dada ta'azzara bayan harin bam din da aka kai a wani asibitin Gaza. Wasu jirage mara matuka biyu sun auna wani sansani a Amurka, wato sansani da Amurka take amfani da shi a Iraki, sannan sai wani harin jirgi mara matukin kuma da ya auna wani sansani a arewacin Irakin. Dakarun Amurka sun cafke duka ukun, tare da lalata biyu daga cikin su, sannan kuma na ukun ya dan lalace, wanda ya kai ga wasu daga cikin dakarun haɗin kan samun ƙananan raunuka a sansanin da ke gabashi, bisa wata sanarwar da cibiyar ta bayar da umarnin sojojin ta fitar a jiya Laraba. Yace a wannan lokacin da ake zaman ɗarɗar, muna sa ido akan lamarin da ke aukuwa a Iraki da yankin gabas ta tsakiya. Dakarun Amurka za su kare Amurka da dakarun haɗin kai kan daga dukka wata barazana, a cewar cibiyar bayar da umarnin cikin sanarwar, wato a cewar cibiyar bayar da umarnin cikin sanarwar da ta fitar. A ƙarshe, yayin da ake cikin yanayin tashin hankali a gabas ta tsakiya, shugaban Taliban Hibatullah Ahunzada ya yi gum akan rikicin da ake tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza, sabanin yadda makotanta Iraki take furta kalamai kan amincewa da Isra'ila a kullum. Duk da cewa Ahunzada ba shi da shafin sada zumunta na zamani, duk matakin da yake dauka da kuma kalamansa na karaɗe duk kafafen sadarwar Taliban ta wasu kafafen. Na'ibin Ahunzada Mula Muhammad Hassan tare da mataimakinsa su uku duk suna taka tsantsan. Babban jami'in Taliban ɗaya tilo da ya furuci zuwa yanzu shine Sirajuddin Haqqani.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya ya ƙaru zuwa mafi girman mataki cikin shekaru 20 da suka gabata, wato da kashi 26.72 cikin 100, kamar yadda hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta bayyana. Alƙalamin na baya-bayan nan dai ya sanya miliyoyin mutane a ƙasar mafi girma a nahiyar Afirka, fafutukar tsira daga ƙalubalen tattalin arziki da a cewar masu sharhi sun faru ne saboda manufofin gwamnati na garan Bawul. Ga abokin aikin Muhammad Hafiz Baballe da fassarar rahoton Timothy Obiezu daga Abuja.
Farashin kayayyaki a Najeriya ya ƙara a karo na tara a jira a watan Satumba, daga ƙaruwar da ya yi tuni zuwa kashi 25.8 cikin 100 wanda aka samu a watan Agustan da ya wuce. Bisa ga ƙididdigar shekara-shekara, farashin abubuwa ya ƙaru da kashi 5.94 cikin 100 fiye da yadda yake idan aka gama shi da adadin kashi 20.77 cikin 100 da aka gani a watan Satumbar shekarar 2022. Hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta ce lamarin ya samo asali ne daga ƙaruwar farashin kayan abinci kamar burodi, hatsi, nama, kayan lambu, madara, kifi, kayan marmari da kuma mai. Sai dai masu lura da al'amuran tattalin arzikin ƙasar sun ce manufofin gwamnati na baya-bayan nan da suka hada da cire tallafin man fetur a watan Mayun da ya wuce su ne musabbabin karuwar, suna masu hasashen cewa lamarin zai ci gaba da karuwa. Ogo Okiti shine shugaban kamfanin Think Business Africa.
Policies were not handled properly. When you are doing reforms, there should be what we call sequencing of reforms.
Ba a tafiyar da manufofin yadda ya kamata. Yayin da ake garan Bawul, akwai abin da ake kira jerin gyare-gyare daki-daki. Abin da ke faruwa shine suna koyon aikin ne a yayin da suke kan yin sa. Gaskiya muna iya kaiwa kashi 28 zuwa 29 cikin 100 dan akai la'akari da abin da ke faruwa yanzu. Dalili kuwa mai sauki ne, har sai an daidaita farashin kayayyaki kafin hauhawar kayayyaki ya daidaita a Najeriya. Yanzu mun rage darajar naira da sama da kashi 100 cikin 100 tsakanin watan Yuni zuwa yau, wato cikin watanni hudu.
Between June and today, within the space of 4 months.
Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya fara sauye-sauyen manyan manufofi tun lokacin da ya hau kan karagar mulki a watan Mayu, inda ya soke kudaden tallafin mai wanda ke lakumi kudi sosai. Tsarin da ya tanaji tabbatar da kiyaye samun man fetur da rahusa a gidajen mai. shugaban kasar jim kadan bayan haka ya waiwayi takaddar kudin kasar wato naira ma'ana matsayinta idan aka kwatanta da sauran kudaden duniya wanda hakan ya sa naira ta rasa fiye da rabin darajarta sauye-sauyen sun illa ga tattalin arzikin kasar lamarin da ya janyo sukar gwamnati a wannan watan ne kungiyoyin ma'aikatan kwadagon Najeriya suka dakatar da shirin fara yajin aikin ga magara fadin kasar domin nuna adawa da manufofin gwamnati bayan wata ganawa da hukumomi. Oketi ya ce za a ci gaba da matsa lamba wa masu tsara manufofin gwamnati da masu sayayya.
The three kind of pressures we continue. Social.
Matsin lambar iri uku ne, matsin lamba na zamantakewa, siyasa da tattalin arziki akan gwamnati. Fatana shine kada wannan ya kasaita zuwa wani babban bala'i. Domin kuwa irin wannan tunani da 'yan Najeriya za su iya amincewa da shi kawai. Wannan watakila ba haka ba ne.
That may not be the case.
Sai dai mai sharhi kan tattalin arziki Emeka Okengu ya ce tattalin arzikin Najeriya zai iya tabarbarewa ba tare da gyara manufofin shugaban kasar ba.
If you didn't remove the fuel subsidy and you are spending.
Idan bai cire tallafin man fetur ba, kuma ana kashe sama da kashi 100 cikin 100 na jumlar kudaden shiga don samun damar tallafawa ayyukan zamantakewa kawai. Me kuke tunanin zai faru da tattalin arziki? Aida ya durkushe. Ba za ku ƙara yin maganar hauhawar farashin kayayyaki ba, za ku yi magana ne kan tsadar rayuwa ta fitar hankali. Wani lokaci ci gaban tattalin arziki abu ne mai wahala, wani lokaci dole ne a sadaukar sosai.
Sometimes you need to pay some very hard prices.
Najeriya ta yi ganin adadin hauhawar farashin kayayyaki na goma na zuwa sama tun daga shekarar 2016 a yin wani jawabi da yawa kasar a ranar 1 ga watan Oktoba. Shugabatin ya kare manufofinsa. Ya kuma buƙaci 'yan Najeriya da su yi haƙuri. A makon da ya wuce ne babban bankin Najeriya ya ɗage haramcin samun kuɗaɗen waje daga kasuwannin hukuma domin shigo da kayayyaki 43 da suka haɗa da shinkafa, siminti, manja, mai da nama da aka sarrafa.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 69. Sai kuma kilo har 130 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Yanzu dai a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 1:17 na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa, ba roƙi ka ton ka hoyi ba.
Ba za ka san mata suna shan wahala ba sai ka je koki gidan Hajiya Mariya. Sai za ka tausaya wa kanka, ka tausaya wa al'ummarmu. Ka san suna raba buredi. Tun ana raba ɗai-ɗai, yanzu mutum ɗaya za a iya raba su su biyu. Wani namijin ma da nan ido gara.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata, muka gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazarin yadda koma bayan tattalin arziki da tsadar rayuwa ke tasiri tsakanin iyali a Najeriya. Yau ma muna tare da bakin namu Dr. Abdulsalam Kani na Jami'ar Sa'adatu Rimi da ke Kano, da magidanci Malam Abdulrauf Musa Salisu, sai kuma urgida Hajiya Hadida Suleiman. Dr. Abdulsalam ya bayyana sassalan koma bayan da ake samu a tattaunawar da wakilinmu a birnin Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta.
Tun kan wannan gwamnatin ta zo, mun ta faɗa wa gwamnatocin baya cewa ku yi taka tsantsan basussukan nan da ƙasar take ci. Mun sha faɗa a mahanga ta ilimi, bashi ba shi ne mai matsala ba, kai da ka ciyo bashin.
Yadda za ka sarrafa
shi? Tafi kowa bashi, tafi kowa ci gaba. Jihar Legas tafi kowa bashi, tafi kowace jiha ci gaba a Najeriya. Inda matsalar take, shin bashin an ci shi bisa ka'ida? Shin bashin kun ciyo mana bashin da zai iya biyan kansa? Amma ka ci bashi, ka biya albashi, ka ci bashi, ka sayawa 'yan majalisu motoci, ka ci bashi kuma a kalli fuskokin 'yan ƙasarka ba walwala, ba jin daɗi, ba abubuwa masu kama da haka. To duk sanda bashi ba a ci shi bisa ka'ida ba, to ka sani a kowane wata kuɗin da ya kamata ka tallafa wa baba, ka tallafa wa hajiya, ko ka ɗauke mata harkan magani, ko ka kawo mai sauki wajen karatun ƴaƴansa, wannan kuɗaɗen ne ake karkatar da su wajen biyan shi wancan bashin. So kawai abin da nake son nan mu gane, mu sani cewa wannan yanayin da muke ciki a Najeriya abubuwa ne na tun gwamnatocin baya, musamman ita gwamnati da ta gama kafin zuwan wannan, domin duk wani mizani da za ka ɗauka na mahangar tattalin arzikin ƙasa, domin ka kalli 'yan Najeriya ga mu ƙasa me ni'ima in ka ɗauki man fetur ɗin nan Najeriya, mu ne na goma, kaso biyu cikin uku na kadadar Najeriya ƙasan noma ce. Na taɓa faɗa a shirye-shirye irin wannan cewa da Najeriya mun samu shugabanci, to inda za ka riƙa raba wa 'yan Najeriya abinci kyauta, bai kamata su yi maka godiya ba. Yanzu jihar Kano ita kaɗai za ta iya samar da alkamar da Ukraine take samarwa, wanda yanzu sakamakon yaƙinsu da Rasha, in ka je Algeria, in ka je Misira, idan ka je Libya da makamantansu, burodi da dangoginsa ya ɗaga wai saboda daga Ukraine ake kawo musu waɗannan abubuwan. Saboda haka kawai a takaici abin da nake son nayi na ɗan tsokaci, akwai abin da Hajiya ta faɗa, baba ya faɗa, nake son na ce ni ina ganin wajibi ne su musamman mata a wannan yanayi na matsin tattalin arziki da muka tsinci kanmu a ciki, to su zamanto masu koyar tsimi da tanaji, a daina almubazzaranci na kayan abinci a cikin gidaje. Mu kuma mazaje mu tashi tsaye, mu faɗaɗa hanyoyin samun kuɗaɗen shiga. Za ga yanzu da kai mun waya, ce maka ne bari in sa ɗan adaidaita sahu ya kane duk abin da yake ba na wajibi ba ne, to ɗan Najeriya ya haƙura da shi. Domin wannan yanayin da ake ciki ba fa abu ne da za a fita yau ko gobe ba. Kowannenmu in dai kai ɗan Najeriya ne, matuƙar ba sata za ka yi ba ko kai almundahana a wajen aiki, dole ka zama gatan kanka duk wani abu da ba na wajabci ba ne ba, harkar bukukuwa dole sai mun haƙura da wannan abin. Duk wani abu da muka san ba na dole ba ne ba, to lalle akwai buƙatar a wannan yanayi, to ɗan Najeriya sai ya yi tunani.
To Mala Abdulf, ga dakta yana cewa mu koyi tsimi da tanaji, amma kai kuma kana cewa akwai ranar ma da ka kan fita baka samu ba, ya ka kalli wannan shawara ta dakta?
Eto, sai an ci an rage ake tanadi, sai an koshi ake ajiya gobe. Kai bai ishe ka ba, ka san yanzu abinci ba wai isa ake ba a ci dai. Dama in ka zo gida abin da za ka tambayi yaranka, kun ci abinci?
Ba kun koshi ba?
Ba kun koshi ba. Eh, mun ci. To alhamdulillahi, Allah kai mu gobe. Sai an ci an koshi, sali na maka magana cewar wallahi da fulawa, shinkafa, duk buhu nake sayi. Kuma a dan garin ni alhamdulillahi sana'a ta yan kamfani ce, ban taɓa rabona da in karkada almakashi na kai shekara 25 ko 30.
Ban gane ka karkada ba, irin karan-karan nan da
kake
ba karkara?
Wallahi ba na yi. Duk inda aka sani nan nake zuwa nayi abin a bana a mutunce. Kuma ai wannan sana'ar tawa, idan da zan gaya maka bashin da mutane nake bin su, wallahi sai kai mamaki.
Au kai makana mun ba su ga
gelashi. Mutum ne saboda kai sabo
za ka shi
shi ne kai ba.
Gwamnati ce.
Kai magana mun ba.
Mutum ne ka zauna da shi sama da shekara 20. Kuna sana'a. Dan ka zo ka zauna da shi ka masa aiki, ya ce mallam sai dai ka hakuri sai ka dawo. Wani ma gidansa za ka zo da shi da yaransa gaba daya
a gyare su.
A gyare su. Ya ce to sai mun haɗu.
Amma dai ka haɗu ma mai kuciko?
In ya ka haɗu ma, wallahi in ya ka haɗu ma mamma wani gwara naka da nasa. Wallahi al'azim. Ai Hajiya ta sani, irin mutanen da suke fitowa ma ka biyo da ni layi, za ka ga an zo waje an je wurin mai abinci an sai shinkafa da nama da waye, har da cinya ko kirji. Wallahi a gidansa ko kifi babu.
Haka suke yi?
Wallahi. Suke yi wallahi. Ni na gani.
Saboda Hajiya to kin ga. Hajiya wai haka suke muku?
Wallahi na gani.
To sai ya ci ya koshi zai je nemi
mu. Na gani wallahi.
Same energy.
Na gani ko jiya? Allah. Nan gidan abincin nan wajen orthopedic. Na shiga wallahi tsoho ne ya jiwa kai da gani ka san bai saba ba. Wallahi ci yake kawai na kalle shi ne dariya. Na zo ina hirar. Yanzu idan da zaka je gida Allah isa ya ban musu Allah nake ga yama haka majoratin mazan yanzu zigi
daktar yayi wata magana fa yace ai wai da ruwan ciki
ake
jan narija wata kila idan bai koshi ba eh me jike zo to zai faru
ai shi ba haka daktar
kuma idan tsoho ne ma
eh
ai ya haifi yara ai sai ya taya musu dawainiya
ai ayan yanzu kuma in ka auna
kuma sanya
da ayan yanzu sai dai Allah ya shirya ba duka ƴaƴa ne masu tausayi ba
to Hajiya da zuwa maganar daktar ta dazu cewa ku koyi tsimi dama dai wasu daga cikin mata an san su akwai tsimi din nan wai tsimin yana yuwa a daidai lokacin da Malam Abdullahi yake cewa ba sai an samu yayin rana ake tsimintawa
to an ce dan bakan rana ake aje farlaya ne ko shi yanda baba ya fada ya danganta da samu akwai ni lokacin da akan kaina lokacin da shi kansa ajiyar yin kanta take kuma Allah ne yake aje ma baka aje kanka kudin tsimi da na ajiya daban yake Allah ne yake aiko da su saboda zafin nema bai kawo samu zaka ga mace tana tayi tana tayi amma lokacin da Allah ya bullo mata da wata hanyar sai kaga
in to amma maganar da ake shine shi abinda doctor yake cewa yanayin da ake ciki ba wani abu ne wanda za mu sare cewa kamar dai muka sani komai a hannun Allah yake amma yadda alƙalma suka nuna da kuma la'akari da inda aka fito tunda ya ce wannan matsalar tattara ta yi shekara da shekaru yawa cewa ba abu ne wanda watakila yau zai kare yau ko gobe ba
gaskiya rayuwar yanzu kan ta bakin dakta tattali yana da dadi wannan rayuwar da aka shiga ko dan larura mutum indai kana samu kala-kala to mutum kai ya almazazzaranci indai zaka adana to akwai sanda zaka ga abin yayi maka amfani ko dan larura
to abin da ya sauka kenan wannan makon sai ku tare mu mako mai zuwa inda zamu duba dangantakar tsadar rayuwa da rashin aikin yi muna godiya ta musamman ga bakin namu Dr. Abdulsalam Kani a Jami'ar Sa'adat Turimi da ke Kano da kuma magidanci Malam Abdulrauf Musa a Salisu sai kuma uwar gida Hajiya Hadiza Suleiman da madugun tattaunawar Mahmud Ibrahim Kulis sai kuma Dadi Balewa daidai da ta sautin shirin madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya
to wannan haka yake da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma fa a takeice
Amurka ta kai ga yanke shawarar cewa ba Isra'ila bace ke da alhakin fashewar da ta auku a wani asibitin Gaza wadda ta halaka ɗaruruwan mutane. A wani labari mai alaka da wannan kuma zanga-zanga ta barke a fadin kasashen gabas ta tsakiya a jiya Laraba da zimmar nuna adawa da Isra'ila da babbar kawarta Amurka bayan harin da ya halaka ɗaruruwan 'yan Filistino a wani asibiti da ke Gaza harin da ya fi kowanne muni a rikicin da ake yi a tsakanin Isra'ila da Hamas. Bayan dawowar shi daga wata gajeriyar ziyara da ya kai Tel Aviv, shugaban Amurka Joe Biden ya ce ya samu tattaunawa mai ma'ana da shugabannin Isra'ila yayin da suke ci gaba da kai har-harar da tuni suka laƙume sama da rayukan mutane 3,000 a zirin Gaza a matsayin martani ga harin bazata da Hamas ta kai da ya yi sanadin rasa rayukan mutane 1,400 a ranar 7 ga watan Oktoba. Wasu sojojin taron dangi da ke Iraki sun samu 'yan raunuka a wasu jerin har-haren jirage mara matuka da aka kai cikin sa'o'i 24 da suka gabata a sansanonin sojin Amurka a Iraki yayin da rikicin da ake yi a yankin ya daɗa ta'azzara bayan harin bam ɗin da aka kai a wani asibitin Gaza.
To masu sauraro baki da abin da ya sabo kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima ka ɗan da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da zai zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata za a iya shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com yanzu kan amadadin Aisha Mu'azzir ta na gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya haɗa umarni da ma injiniyanmu na yau Jonah Cummings. Daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashim Gumal da na a na gabatar nake cewa sai an jima kaɗan da hantsi idan Allah ya kai mu. Salamu alaikum.